This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Barkanku da wannan lokaci masu sauraro. Assalamu alaikum. Da fatan kun wuni lafiya. Aisha Mu'azzu ce tare da Hawwa Sharif da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shiri na rana yau Lahadi 1 ga watan Disamba na shekarar 2024. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, da farko ga Hawwa da kallon labaran.
Zababban shugaban Amurka Donald Trump ya yi barazana ga kasashen kungiyar kawance ta BRICS. Yan gudun hijiran Rohingya sama da 100 ne aka ceto daga tekun Indonesia. Wani hari ta sama da Isra'ila ta kai ya kashe mutane 5 da ya hada da ma'aikatan kungiyar agajin nan mai zaman kanta ta Amurka da ke tallafawa da abinci.
To kallon labaran kenan. A cikin shirin kuma za a ji cewa gwamnan jihar Kaduna Ubasani ya yi zaman sulhu da 'yan bindigan daji a yunkurin dawo da zaman lafiya a yankin birnin Gwari da ke karkashin jihar Kaduna.
Waɗannan Fulani dukkansu a nan aka haife su, iyayen su a nan suka tashi. Matsalar da aka samu a baya in Allah da an gyara daga gare su dan Allah. Kuma a yau ina so tabbatar muku cewa matsalar da ake samu ne in sa kai daga yau mun rushe wannan matsala, kuma an rushe in sa kai daga yau din.
Sannan a wata hira da muryar Amurka ta yi da tsohon gwamnan jihar Jigawa Sule Lamido ya yi suka akan yadda ake tafi da al'amuran tsaro a Najeriya.
Rayuwa akan tsaro ba buga jirgi, ba sa telebijin, ba sa social media, ba sa kawa. Don magana shi ne fanni biyu, inda jin nan renan farashi ne.
Sai a kasance da mu domin jin cikakken hirar tare da Mahmud Ibrahim Kwari. Sai kuma shirin dandali ɗan jarida, wanda a yau wakilin muryar Amurka Sulemi Muni Barma ya jagoranci tattaunawar zauren a jamhuriyar Nijar. Kuma shirin ya maida hankali ne akan yunkurin fitar da takardun balaguro na bai ɗaya a ƙasashen AES a daidai lokacin da wa'adin ficewarsu daga ECOWAS ke gab da cika. Sai kuma batun matakin yanke hulɗar tsaro tsakanin Chadi da Faransa. Bayan nan kuma za mu karanto wasu daga sakonnin da ku masu sauraro kuka aiko mana ta email. Amma dai yanzu Hawwa za ta fara da karanto mana labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga labaran mai karantawa Hawwa Sharif. Zababban shugaban Amurka Donald Trump ya yi barazanar aza harajin kashe 100 akan gungun kasashen nan tara muddin suka yi gigin yin kafar angulu ga dalar Amurka. Barazanar ta kai kici kasashen kungiyar kawancen da ake kira BRICS da suka kunshi kasashen Brazil, Russia, India, kasar Sin wato China, South Africa, Egypt, Ethiopia, Iran da hadaddiyar dolar Larabawa. Kasashen Turkiya da Azerbaijan da Malaysia su ma sun aiki da bukatar zama mambobin kungiyar kawancen, yayin da sauran kasashe da dama suka bayyana sha'awarsu da cewa ba za a bar su a baya ba. Yayin da dalar Amurka ta yi fintoka a kuɗin da aka fi amfani da su a duk wata harkar kasuwanci a duniya da ta sha tsallake duk wani kalubale kan alkadarinta, mambobin kungiyar kawancen ta BRICS da ma sauran kasashe masu tasowa sun ce sun gaji da babakiran da dalar Amurka ta yi a tsarin hada-hadar kuɗi ta duniya. 'Yan gudun hijiran Rohingya sama da 100 ne da suka hada da mata da yara aka ceto bayan da jirgin ruwan da suke dauke da su ya nutse a ruwan Indonesia, cewar hukumar kula da 'yan gudun hijira ta Majalisar Dinkin Duniya. Mafi yawan kabilar Rohingya musulmi na fuskantar gagarumar tozarta a Myanmar, inda dubbai ke kasada da rayuwarsu a duk shekara ta yin doguwar tafiya ta ruwa mai cike da hadura zuwa kasashen Malaysia da Indonesia. Duk da kasar Indonesia ba ta cikin kasashen da suka rattaba hannu kan yarjejeniyar 'yan gudun hijira ta Majalisar Dinkin Duniya. Wani mai kamun kifi a yankin ruwan, Saifuddin Taha, ya ce an fara hango jirgin ruwan na shiga yankin ruwan gabashin Aceh, inda sa'o'i kaɗan daga nan ya fara nutsewa cikin ruwa. Duk fasinjojin da ke cikin ruwan dai sun tsira da ransu, illa mutum guda da aka samu ba shi da lafiya, a nan take kuma aka yi masa magani, kamar yadda Saifuddin ya shaidawa kafan labarin AFP. Ya kara da cewa tsakanin jirgin da gabar ruwa nisan mita 100 ne kacal, ta yadda 'yan gudun hijiran za su iya takawa da kafar zuwa tudun mun tsira. Wani hari ta sama da Isra'ila ta kai ya ritsa da wata mota a zirin Gaza a ranar Asabar ya kuma kashe mutane biyar da suka hada da ma'aikatan kungiyar nan mai zaman kanta ta Amurka da ke tallafa da abinci, inda kungiyar ta ce tana nan tana neman karin bayani cikin gaggawa bayan da sojojin Isra'ila suka ce sun kaikaici wani ma'aikacin kungiyar ne da suka ce yana cikin mayakan Hamas da suka kai harin da ya asasa yakin da ake yi. Kungiyar ta faɗa cikin wani sakon email cewa hankalinta ya tashi matuƙa game da harin ta sama, kuma san bata da sanin cewa akwai wani mahaluki a cikin motar da ake zargi da hannu a harin da Hamas din ta kai na ranar 7 ga watan Oktoba na shekarar 2023. Ta ƙara da cewa tana aiki ba tare da cikakken sani ba, tace za ta dakatar da ayyukanta a Gaza. Ko a farkon shekarar nan kungiyar bayar da agajin sai da ta dakatar da ayyukanta na dan wani lokaci a Gaza bayan da Isra'ila ta kai wani hari ta sama da ya halaka mutane 7 daga cikin ma'aikatanta, mafi yawansu 'yan kasashen waje. Sojojin Isra'ila sun faɗa cikin wata sanarwa cewa wanda ake zargi da hannu a harin na ranar 7 ga watan Oktoba ya yi aiki da kungiyar bayar da agajin, kuma sun nemi manyan jami'ai daga al'ummomin duniya da mahukuntan kungiyar agajin da su fayyace mata yadda hakan ya faru. Ana sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na Murya Amurka a birnin Washington DC.
To, kafin Hauwa ta dawo ta karanto mana sauran labaran, za mu nufi Najeriya don kawo muku rahotonmu na farko mai cewa duk da barazanar bankawa gonakin wasu manoma wuta da 'yan bindiga suka yi a wasu yankunan birnin Gwari makonni biyu da suka wuce, a ƙarshe dai sulhun da gwamnatin jihar Kaduna ta assasa ya fara aiki. Har ma gwamnan jihar Kaduna Uba Sani ya fara cika wasu sharuɗan sulhun nan take. Daga Kaduna, wakilin muryar Amurka Isa Lawal Ikara ya aiko mana da rahoto kan sulhun da kuma matakan da gwamnatin jihar Kaduna ta fara ɗauka. Na Ikara, gare ka.
Dama dai duk da irin warware alƙawuran sulhun da wasu 'yan bindiga suka dinga yi a jihohin arewacin Najeriya a baya, wasu malamai da masana dai na ganin sulhu ne kawai zai kawo ƙarshen matsalolin tsaron a arewacin wannan ƙasa. Wannan yawan nuna buƙatar sulhun kuma shi yasa gwamnatin jihar Kaduna ta amince da sulhun. Har ma gwamna Uba Sani na sanar da soke ayyukan 'yan sa kai a matsayin matakin rungumar sulhu da 'yan bindigan a jihar Kaduna.
Waɗannan Fulani dukansu a nan aka haife su, iyayensu a nan suka tashi. Matsalar da aka samu a baya in Allah ya da an gyara su daga yau dan Allah. Kuma a yau ina so tabbatar muku cewa matsalar da ake samu ne 'yan sa kai daga yau mun rushe wannan matsala, kuma an rushe 'yan sa kai daga yau din. Daga yau ba magana 'yan sa kai. Komai ya kuma hannun jami'an tsaro. A matsayina kuma na gwamna za a kare haƙƙin 'yan bindin Gwari da haƙƙin manoma da haƙƙin Fulani da kowa da kowa.
Ita ma dai gwamnatin tarayyar Najeriya da ta lashe takobin yakar 'yan bindigan ta amince da wannan sulhu a yankin na birnin Gwari. Kamar da yadda wakilin mai baiwa shugaban ƙasa shawara karkokin tsaro Malam Nuhu Bade ya tabbatar.
Shi National Security Advisor ya goyi bayan duk abubuwan da shi gwamnan Kaduna yake yi a kan maganan banditry din nan. For the past 6 months muna kan wannan sha'anin. So abubuwan da ke faruwa insha Allah mun zo ƙarshen ta.
Shi ma mai martaba sarkin birnin Gwari Malam Zubair Jibrin mai gwari na biyun da ya murna da wannan sulhu ya shaida wa duniya yadda sulhun ya faru.
So kawo goro a gaban jama'a na buɗe na ci na ba su ci na ba kowa a gurin yake. To wannan ya nuna mana cewa dai waɗannan mutane insha Allah za a zauna lafiya. Kuma faɗa mana cewa insha Allah ba ma nan ba can gaba ma guraren da ba a yi da su ba za su je su ga sun sa a yi. Sun ce ma za su taimaka mana wajen masu ɓata wayar lantarkin nan da ake lalatawa. To muna fata jama'a waɗanda suke da cewa wannan maganan ba gaskiya ba ne, ba abinda ba a faɗa mana ba, kuma mun haƙuri mun san zaman lafiya ya fi komai.
Sai dai kuma shugaban kwamitin da ya jagoranci wannan sulhu da 'yan bindiga Sheikh Musa Asadu Sunna ya ce ba fa daga yin wannan sulhu ne za a ga dukkanin matsalolin tsaron sun tsaya ba.
Wannan abin da aka fara a yanzu ana dan samun matsaloli nan da can. To ku sani cewa idan cuta ta kama mutane ba kuma a warkar da ita lokaci daya. 'Yan matsaloli za su dan dinga biyo baya, amma dan Allah a yi haƙuri tsakanin mutanen gari da mutanen daji abu matakin da ya kamata. Duk abin da zai bayu mu koma inda muka fito dan Allah a kauce mu wannan abu.
Ɗaya daga cikin manyan damuwoyin da masu adawa da sulhu da 'yan bindiga ke yawan bayyanawa dai shine maganar abin da ya faru a baya. Amma dai gwamna Uba Sani ya ce an yafe komai.
Ina so tabbatar muku cewa duk wanda suka ajaba kamar su
suka bar wannan rigima kamar da muka alƙawari a yau za mu zo na da su ba tare da tsangwamawa ba. A duniya duk wanda ya kuskure ce ya bari, Allah ya ce ya fere shi. Saboda haka mun yafe ga kowa kuma za a zo na lafiya a jan tunan daidai Allah. Kuma ina son tabbatar da cewa a yau a matsayina na mai girma gwamna na amfani da damar da Allah ya bani. A yau kasuwa an buɗe ta da shanu ana sayarwa. Wannan abu zai kawo tattalin arzikin birnin Gwari ya bunƙasa. Kuma Allah da maganar talauci zai zama abin da ya wuce daidai Allah.
Duk da fargabarta da alƙawuran sulhun da aka yi tsakanin 'yan bindiga da al'ummar yankin birnin Gwari, jagoran 'yan bindigan da ya shige gaba kan wannan sulhu ya ce wannan matsala ta 'yan bindiga ta riga ta kawo ƙarshe.
Ni ne Alhaji Abubakar, birnin Gwari, ni nan wurin haifafin birnin Gwari ne. Wannan abin da ake yi ya riga ya dame ni. Ni ne babban Filani a nan wurin. Ni ne babban su, ba wani bahillacin da zai zo ya gagare ni a ƙasar Kaduna. Ko mi ai hakuri da shi, Allah ya yarda wannan mun kawo ƙarshen shi. Allah ƙara mun zaman lafiya. Wani suka wannan abin nan, Allah Ubangiji ya biya su.
Isa Lawal Ikara, muryar Amurka daga Kaduna a Najeriya.
A gaida na Ikara da wannan rahoto. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu ga Hauwa da kashin labaran duniya na biyu.
Kafafen yada labaran cikin gida a Ukraine sun ruwaito Prime Minister kasar Denis Shmyhal na cewa filayen jirgin saman farar hula 15 daga filayen jiragen saman kasar ta Ukraine ne aka lalata tun bayan da Rasha ta mamaye kasar a watan Fabrairun shekarar 2022. Ma'aikatar sufurin jiragen saman kasar ta Ukraine na da filayen jiragen sama na farar hula 20 da ta rika faɗi tashin ganin jiragen sun ci gaba da tafiya a sararin samaniya. To amma akan dole aka rufe komai tun lokacin da aka fara yakin. A halin da ake ciki dai, 'yan kasar ta Ukraine idan suna son fita wata ƙasa yakan zama tilas su bi ta mota ko ta jirgin ƙasa zuwa ƙasashe makwabta domin shiga jirgi daga can. Ga waɗanda ke zaune a yankin gabashin ƙasar sukan ɗauki kwana guda cir kafin su fita daga ƙasar ta Ukraine. Shmyhal ya ce Rasha ta kai hari kan tashoshin ruwan Ukraine kusan sau 60 a cikin watanni ukun da suka wuce, inda aka lalata wuraren aiki a tashoshin kusan 300 da sandukai mallaka farar hula guda 22.
A gaida Hauwa Sharif da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Zamu mai da hankali akan rahotonmu na gaba. Dattawa masana harkokin siyasa da na tattalin arziki da sauran masu ruwa da tsaki a Najeriya suna ci gaba da tofa albarkacin bakinsu dangane da amincewar da majalisar dattawan kasar ta yi na shugaba Bola Ahmed Tinubu ya ciyo bashin kimanin dalar Amurka biliyan 2 daga kasashen ƙetare. A wata hirar da wakilin muryar Amurka Mahmud Ibrahim Kwari ya yi da shi, tsohon ministan harkokin Najeriya Alhaji Sule Lamiɗu ya yi tsokaci a game da wannan batu na ciyo bashi da sauran batutuwa da suka shafi tsaro da cigaban Najeriya.
To na sha magana akan ribaɗo kuma suka mai zafi. To ba na so a ce na yi ne akan matsayin sannan mutum, amma shi ne na hada mu akan matsayin ɗan Najeriya ne, kuma abinda yake Najeriya nan ya dami ya shafe ni. Bisa al'ada tafiyar da yake yadda za ka ce da shi ne jami'an sojoji ko ba mu san foreign affairs. So ita mai tafiya ce ta ainihin sirrin rayuwa akan ainihin tsaro. To irin wannan tafiyar kaji ko ba buga a gari, ba sa television, ba sa social media, ba sakawa. Don magana shine fanni biyu, inda jin nan renan faranshi ne. So da akwai ainihin kasashen faranshi irin su Niger, irin su Cote d'Ivoire, irin su Senegal, irin su Chad, so irin su Ivory, abunan Burkina Faso, wasu suna da alaka ta ainihin renan faranshi. So ko su ce me haɗa Najeriya da ainihin Chadi mai suke kula ne dai kenan. Na biyu akwai renan Ingila, irin su Ghana kuma gane ba a nan a West Africa da sauransu. Sai Najeriya sun je kaza 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 su kula ne abin da kaza kaza kaɓanin mu. Na biyu sannan akwai ainihin kishi tsakanin Ingila da Faranshi. Sai shin me Faranshi take me irin take kula ne? In su Faranshi sai me Najeriya kula da Chadi. Sannan su Ingila sai me take kula da Najeriya. Saboda haka wannan irin wannan tafiya ba a faɗata, ba a samsan tafiya ce tsaro a jatuwa ta sauka a sirri ake yin ta. Amma shi ba da yake kai kullum shi ne kawai shi a ga yana abu a kan matsayin ya iya saɓanin a'a iyawa ganta ƙasa iyawa tsaro shawara tsaro shi ne ganta kasa. Najeriya akwai zaman lafiya, Najeriya akwai ainihin haɗin kai, Najeriya komai akwai lafiyar ƙaruwa, ana noma ba ta'adda ba sace-sace. Wannan shi ne aikin jami'in tsaro a matsayin ba da shawara. A ga abin aikace ba a surance ba, to amma shi ya so a ganshi a surutu yana hanya. Ba da rima ne, so da haka wannan tafiyar da aka yi nan ba daidai ba ne a yi ta a buɗe a gadina ba. Inda kamar zuwa ne na wanda yake za a yi kuma na taya so murna, su ce ministan kan waje Najeriya su je. To in ya je wannan shi za a zo a sa a jaridu, a yi baka zaka zaka, domin shi ne ke ƙara abin armashi, domin ana magana diplomasiya ne. Amma a diplomasiyar tsaro ba a sa rediyo, ba a tallanta. Domin tana kawo ainihin me yake faruwa ne, wanda suka ji aminci ne me suka je yi, wanda an neman dariya a duniya a ce ba su ma me muke ba, shi ne ba a tallan taron tsaro. Ana abin da biki idan mun san ne na foreign affairs, amma ana ishu na tsaro to a sirri ake, ba a sani ba ake. Domin wannan zon da aka ce wanda ke banda Najeriya sai kai mun sa labar fuji ba da je da shi da sojin Najeriya sun je mita a ce me suke ne, me suka je ne.
Ya ka kalli yunkuri ko ita ACF ta afali na taron da kuka yi, wanda kai ma ka halarta, aka ce ana so a farfado da alkiblar arewa.
Wato a lokacin nan nayi bayani ga wasu injiniya cewa kowanne akwai lokacin sa. Muna yara ma da manya a gabanmu, su ne shugabanninmu, muna girma suna tsufa. A wurin lokacin su ne a first 11, ma'ana za a yi ballon kasan da Najeriya yanzu kasan bayani a gane shi ne kamar kanan kwallo ball first 11, wa sai mai first 11, saboda haka a wancan su ne first 11 arewa. To a yanzu da tawon nan sun tsufa ko sun mutu, yanzu mu ne yanzu a shekara 70 da wani abu, wuce mu ne da tawon a yanzu, so mu ne sababbin first 11 na arewa yanzu. Saboda haka tawon da aka wanda ke haɗa kwakwalwa shi na gan cewa ko da ana magana tarihin Najeriya, amma magana shi ne mai matsayin arewa akan wasu abubuwa daban-daban na kan harkar tsaro, harkar tsaron arziki, harkar ainihin ba da gudunmawa da kuma samun ribar Najeriya economy. Wannan ba ka tsauna.
Tsohon gwamnan jihar Jigawa Alhaji Sule Lamido kenan a tattaunawar da Mahmud Ibrahim Kwari ya yi da shi. Har yanzu dai ana tare ne da muryar Amurka daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 1625 da kuma 31. Sannan a duk sa'ad da ake so ana iya sauraron wannan shirin da ma sauran shirye-shiryenmu na baya ta adireshin mu na yanar gizo a www.voahausa.com. Yanzu lokaci ya yi da za mu koma gefe guda, su Lemimu ne Burma ya shigo da shirinmu na gaba.
Sauraro barkanmu da haduwa a shirin dandalin yan jarida daga nan sashen Hausa na muryar Amurka, wanda a yau ni Sulaiman Muni Barma zan jagoranta. Shiri ne da ke maida hankali kan muhimman batutuwan da suka wakana a kowane mako a kasashen Afirka ta yamma da ta tsakiya. Yanzu haka muna tare da Ibrahim Musa na jaridar La Rue de l'Histoire Info da Zubairu Sule na jaridar Le Temps. Malamai barka ku da zuwa. To sanarwar tsinke hulɗar tsaro da gwamnatin Chad ta bayar a tsakanin ƙasar da Faransa a daidai lokacin da dakarunta suka ƙaddamar da farautar mayakan Boko Haram a kewayen tafkin Chad na daga cikin manyan batutuwan da ke ɗaukar hankula a yanzu haka. Ibrahim, wace fasara kai za ka iya yi wa wannan mataki na ƙasar Chad?
To wannan abu dai bai ba da mamaki ba, saboda sanin kowa ne Chad tana ɗaya daga cikin ƙasashe waɗanda ke yaƙi da ta'addanci yankin Sahel. Shekara guda zuwa biyu da shi wuce an ga duk abubuwan da suka biyo a yankin Sahel. Ƙasar Mali ta yanke hulɗa da ƙasar Faransa ta fannin tsaro, ƙasar Burkina Faso ta biyo baya ta fannin tsaro, sannan ƙasar Jamhuriyar Nijar ita ma ta bi sahu. To menene yasa duka waɗannan ƙasashe suka yanke hulɗa? Saboda suna ganin yakin da ƙasar ta Faransa ta ce za ta kama musu, kwalliya bata biya kuɗin sabulu ba. Yanzu ko kwalliya bata biya kuɗin sabulu ba, kenan ya kamata a ce an sake sabon salo, an sake sabuwar tahiya. In ka ɗauka ƙasar ta Chad, ai kafin ma ta yanke hulɗa da ƙasar ta Faransa, akwai wannan kungiya ta Fort Mix Machine Journal wadda ta haɗa ƙasashe biyar: ƙasar Kamaru, ƙasar Chad, ƙasar Nigeria, ƙasar Niger da ƙasar Benin. Ko da yake ita ƙasar Benin a matsayin ƴan kallo take, amma waɗannan ƙasashen hudu su ne kamata a ce sun haɗa gwiwa, sun haɗa ƙarfi da ƙarfi domin su yaƙi ta'addanci a cikin wannan tabki na Chad. A ranar 27 ga watan Oktoba da ya wuce, Chad ta kawo martani ga wani farmaki da su 'yan ta'adda na Boko Haram suka kai inda suka rasa sojawa fiye da kusan 40. Daga wannan yaki ne ta fito ta yi barazanar cewa ita za ta shayewa ma da cikin wannan force mixed multinational. Tana ganin kamar sauran kasashen na tabkin Chadi ba su ba da himma kamar ita da take badawa. Kenan yau dan ta haito ta ce ta yanke hulɗa da ƙasar Faransa abu ne wanda dama ana ganin kamar yana tahi. Tunda wanda ya barazanar za a haita da cikin kungiya wanda suka kawo karan kansu ma daɗa balle wani wanda ya zo kamawa daga wani waje wanda ake ganin kamar ya ita cajin kayan aiki haka kuma ba su canza sani ba.
Zabairu, sanannen abu ne cewa a shekarun baya Chadi na daga cikin ƙasashen da Faransa ke juya lamuran siyasar ƙasar ya sauranta. Shin kana ganin wannan mataki na gwamnatin Muhammad Debi da gaske take yi ko kuwa akwai wani abin na daban?
To kasa Suleiman Barma aka ce ɗan kiɗi ya canza rama saya take yi. Kwanakin bayan nan sa 'yan ta'adda da wasu sabon ƙungiyoyi na ta'addanci suka kai maharmaki a ƙasar Chad ɗin nan. Kwanakin bayan Niger ta bace da labaru na sirri wanda ta kwatanta tama Chad ke akwai wani farmaki da sabon 'yan ta'adda da aka ba makamai za su kai mata. Chad da Hukuma ta dauki barazana ba da mahimmanci sai daga aka kai harin aka kashe wannan sojoji sai ta gani lalle duk abin da Niger ta gamta ya tabbata kuma da ta she wurin hilin daga wurin yakon na adda ta ga hada da suka kama suka samu cikin wannan hilin daga. Ta tabbatar da lalle kenan horon shi tana nan tana muna hukatanta shi yasa kenan kasan kasar Chad ta dauki haƙo ta dauki kurashi ɗinta yau ta ce wannan ta ce karata ma yanke kuɗa tsakanin ta da horon shi ta sojoji saboda ba ta ga umfaninta ba kwalliya ba ta biya kuɗin sabini ba. Kuma yanzu yau shugaban ƙasar Senegal ya yi jawabi wanda ya ce shi ma yana so horon ta jaye sojojinta daga ƙasar shi tunda su ma sun fara ganin a wani ɓangaren nasu an fara kai masu hari 'yan ta'adda sun fara kai masu. Kenan yau yanayin da ake ciki yana ba ƙasar Nijar da ƙasar Burkina da kan Mali gaskiya ya lalle tarihi ya ba su gaskiya saboda mutane sun fara ga ake ƙasar Horashi ba ta zo don ta ka zaman laya da kwanciyar hankali a ƙasar ashamu na Afirka ba a ta zo don ta yi mu zan ƙasa ne don ta yaƙe mu a kwashi dukiyar mu sa take a cikin ƙasar kawo sojojinsu.
In sanyi bazara da ra'aniya ba su safa shinjari'ida su kuɗi rukuki jomarada.
To barkanmu da sake dawowa inda za mu ɗora da maudu'i na biyu. Niger da Mali da Burkina Faso sun yanke shawarar amfani da wato fasfor na Burkina Faso da samfarin kati d'identité ta Mali a matsayin waɗanda za a yi amfani da su don buga takardun da al'ummomin ƙasashen za su yi bulaguro da su daga baɗi. A yayin da wasu rahotanni ke cewa shugabannin ƙasashen sai dai za su yi taro a Abuja a tsakiyar watan nan na Disamba don tabbatar da matakin ficewar waɗannan ƙasashe a hukunce. Shin Ibrahim, bari mu fara da kai, menene kake ganin zai iya biyo bayan dukkan yunkurin waɗannan ɓangarori biyu?
To wannan ai abu ne ma wanda dama wajibi ne tunda aka haito aka ce ƙasashen uku sun zamana in tsaya matsayin minti ɗaya kenan kamata yayi abun ya zamana ba a saman takardu ba kawai a zahiri ma ya kamata a ga haka nan. Kenan yanzu ɗan Niger, ɗan Mali da ɗan Burkina za su yi takardu na bai ɗaya sai dai ba nan gizo ke saka ba tunda kahin su wannan ƙasashen uku su falle nan da kusan shekara guda da ta wuce akwai haɗaɗɗiyar ƙungiya ta CEDEAO da wata haɗa kan ƙasashe 15 na yankin wa'anda duka saman falin fasfor ɗin nasu ko da yake na kowace ƙasa daban-daban ne amma dai akwai tambarin ita CEDEAO ɗin sannan kuma kahin ma haizancin fasfor ɗin akwai kart wadda ita ɗin ma ta CEDEAO ce wadda ke ba da dama a yi zarga-zarga a ko'ina cikin wannan ƙasashe sai dai duk da wannan tambura da ke ga wannan takardu na balaguro bai hana aka gaza samun rashin matsaloli ba tsakanin zarga-zarga idan zaka daga wani ƙasa zuwa waccan ƙasa. Kenan yanzu haka abin da ya kamata a ce hukumomi na wannan ƙasashe ku na iya sun doka kamar matakai shine idan an ka takardun ba su zama takardu ba ne iri ɗaya ko wanda ke ba ka damar ka hita daga wannan ƙasa ka ce waccan ya zama da takardu ne wanda za su ba ka damar ka wala in kana Niger ka wala in kana Mali ka samu kai sakata in kana Burkina. Bai kamata ba a ce takardun akwai su, amma duk inda zaka zo kuma za a tsaya ka a gate ɗan sanda da gendarma da dukkan su jami'an tsaro kuma sai sun anshi wani abu gare ka. Tunda idan aka ce haka nan za a yi, kenan har yanzu ana gidan jiya noman goji. Takardun ne kawai aka sauya musu, aka sauya musu kala, amma ta biyu ba su sauya ba.
To amma akwai taro da ya kamata a gudanar a 15 ga watan nan na Disamba a Abuja na shugabannin kungiyar sai dawo ne domin za su tantance abin yi dangane da wato yunkurin su waɗannan da suka ba da sanarwar ficewa daga kungiyar sakamakon rashin jituwar da ya biyo bayan al'amarin da ya wakana a Niger. Shin ya kake gani mai taron da zai iya tsayarwa?
Yau mene mutanen zai dawa illa bayan shi amce da tahiyar tasu, tunda kamar yadda su ka'idodi ko in ce dokoki na wannan kungiya ta tattalin arziki wadda dokokinta suka ce idan ka ce za ka hita ana baka shekara guda wadda za ka yi zauna ka yi tunani don wani abin wannan shekarar ya cika a lokacin ne za a tabbata ka hita ko ba ka hita ba. To an aiko manzanni, an aiko wakilai, an aiko masu shiga tsakani, an nemi duk yadda za a tattauna da wannan kasashen uku su dawo, sun yi tsayin gwamnati jaki sun ce ba su dawowa. Kenan yanzu taron 15 ga wannan wata ba wani abu bane, taro ne wanda zai ba kungiyar sai dai yawo cewa to mu dai mun yi irin kokarin da muke yi namu ga wannan kasa uku ɗan uwanmu ba su balle ba, sun hauko yana zaki sun ce balle ba za su yi. Kenan yanzu yarda ne kawai za ta yi.
Wai Zubairu Kayya, kake kallon wannan sabon yunkuri da su shugabannin ko kuma gwamnatocin kasashen yankin Sahel suka sa gaba daidai lokacin da wa'adin ficewarsu daga kungiyar sai dawo ke shirin cika a hukunce.
Shi dai yanzu ita wannan sai dawo da wuya ko wanga taron ya amince take ta tsaya da wannan abu, tunda a taron da aka yi wasu labaru suna nuna cewa kanu sun rabu a tsakanin shugabannin, akwai masu cewa a kare ɗan lokaci a gani ko za a ciwo kan abu, akwai wanda su ta a kawai a yi na'am da wannan abu. Su dai wannan kofi na IS ka gaba za su koma baya ba, kenan karan haɗa wannan zance tsakanin a koma da sai da yawo wannan ya kare. Kuma shi wannan zance da ake na passport da na kart, ya kamata mutane zan ka aiki da tarihi da zan ka aiki da baya, tunda kaga ni abu ne na so kowace ƙasa ta yi tata karta da passport sai ya zama to a yi logo na IS ko wani passport ko karta sai a sa wannan logo na IS kawai yadda aka yi na sediyawo. Tunda yanzu yau in aka ce passport da Niger da Mali za su bin passport in Burkina koko da Burkina da Niger za su bin karta in ta Mali, to radda aka samu radda wata matsala ta samu ha ya za a yi. Amma kaga in kowa na da nashi na kai ne ko da ta matsala ta samu ko irin zuwa garin samu da sai dawo, ai kaga dai kenan kowa dai yana da nashi iyaka lugo ne kawai za ka hiddawa. Na biyu matsala na biyu da za a samu tunda kaga har yanzu gashi ana cewa an haɗa kai tsakaninmu da Burkina da Mali, amma yau ɗan Niger in ya ta yi tun hatun in ka ɗauka tun daga boda ta Mali ko boda ta Burkina iko sun fara cin shi da kuɗi ana ɗauka ana amsa kuɗi gare shi har sai aka yanda zai tafiya. To kaga kenan wannan ba a cewa an samu sauƙi tsakaninmu da mu da su ko.
Na'am. To masu sauraro, iyakar bakin abubuwan da suka sauka a shirin dandalin 'yan jarida na wannan mako kenan, wanda yau ɗin ya samu bakuncin Zubairu Sule na jaridar Le Temps da Ibrahim Musa na jaridar La Rue de l'Histoire Info. A madadinsu da dukkan abokan aiki na sashen Hausa, ni Sule Mumuni Barma da na ci jagoranci shirin ke ce da ku sai wani shikon insha Allah.
Bashi sauyin na ɗan jarida, ɗan uwa na ɗan jarida, ba gudu ba jada baya.
A gaida Sule Barma. Yanzu kuma sai kaɗan daga cikin ra'ayoyin ku masu sauraro. Sai kuma zuwa can an jima da misalin ƙarfe 9:30 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, wato ƙarfe 8:30 kenan agogon GMT da Ghana. A sake jinmu da shirinmu na dare. Yanzu a madadin Hawwa Sharif da ta taya ni gabatar da shirin, da Shiona wa Mai nan dudu da ta shirya kuma ta bada umarni, da ma injiniya mu na wannan lokaci, ni Aisha Mu'azu nake fatar a ƙara sauyi lafiya. Ma'asala.